an karbo daga Abdullahi dan Umar ya ce annabi ya ce wa lafzuhu lafazinsa idza mata ahadukum fala tahbisuhu idan dan ku ya mutu kar ku rike shi wajen ku wa asri'u bihi ila qabrihi ku gaggauta kai shi zuwa ga kabarin sa wal yuqra inda rasi bi fatihatil baqarati ku zo daidai kansa kuma ku karanta fatihatil baqara wato farkon suratul baqara wa inda rijlihi bi khatimatiha a karshe wajen kafafunsa kuma ku zo ku karanta karshen suratul baqara. To wannan shine hadisi na farko cikin da'ifan da yake fada fa. Wannan hadisi da'ifi ne akhrajahu at-tabarani fil mujam al-kabir imam at-tabarani yarawtu cikin littafin sa al-mujam al-kabir wal khallal fil qira'a inda al-qubur haka imam al-khallal yarawtu cikin al-qira'a inda al-qubur min tariqi yahya ibn abdullah ibn ad-dahhak al-bab lati qala sana abu ayyub ibn al-haykan al-halabi الزهري مولى آل سعد ابن أبي وقاص قال سمعت عطاء ابن أبي رباح المكي قال سمعت ابن عمر قال فذكره قلت وهو سند ضعيف جدا وأن سند جاءكه ضعيف لي سيد سسي وله إلا تاني بايعن ضعيفا سيدا إلا لي قدابيو الأولى تفرقو الباب التي ضعيف كما قال الحافظ في التقريب إلا لي قدابين لكنون ضعيفا سنفرقو شي وأن باب التي Imam Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani ya ce mutum ne da'ifi ba a karban hadisin sa. As-saniya illa ta biyu Shaykhuhu Ayyub Ibn al-Haik malamin sa da ake kira Ayyub Ibn al-Haik fa innahu ashaddu du'afan minhu ya fi ma ɗaliban tsananin rauni kenan da ofa ɗalibul matlub kenan da'afahu Abu Hatim wa ghayruhu Abu Hatim da wannan sa duk sun da'afa shi wa qala al-Azdi matruk Imam al-Azdi yace matruk matrukuhu ma wahidun bihim farad wa ajma'u li da'fihi fa huwa karad matruk shine wanda ya rawaito hadisi ko ya kadaita da hadisin gashi ko malaman hadisi sun yi ittifaki gabaɗayan su cewa wannan da'ifi ne kuma ya rawaito hadisi shi kadai ba wanda ya taimaka masa ballanta na aji kanshin gaskiya ne matrukuhu ma wahidun bihim farad wa ajma'u li da'fihi وهو كرد وقال ابو زرع منكر الحديث تكو انا دي حديثا سبا كروا وساق له الحافظ في اللسان حديثا اخر ظاهر النكارة من طريق يحيى بن عبد الله قال ثناء ايوب ام مجاهد ان ابن عمر مرفوعا ثم قال ويحيى ضعيف لكنه لا يحتمل هذا wannan duk yana magana akan daifancin wancan mutum yace Hafiz ma ya kawo wani hadisin nashi a cikin littafin Lisanul Mizan wanda yake shi ma hadisin a zahirin sa akwai nakara a ciki to ya dai faɗi wannan yace fa idza arabta hadha fal ajabu min al hafiz haythu qala fil fath fi hadith at tabarani hadha isnaduhu hasan kun ga abinda muke so mu tabbatar ku wato su hadisan ya san daifai ne amma waɗansu suka ce ai Hafiz ya sahaha abin kai Albani ka zo ka da'afa sai ya fara kawo maka maganar da Hafiz yayi akan wannan rawin cewa mutum ne da'if sai ce fa idza arafta hadha in ka gane wannan bayanin da nahi kaito maka daga wajen Imam Ibn Hajar cikin littafansa cikin at-taqrib da ya magana akan mutum na farko da kuma cikin lisanul mizan da ya kawo hadisin da ke nuna zahiran nakara na wancan mutum sai ce fa idza arafta hadha in ka gane wannan fal ajabu min al-hafiz to za ka yi mamakin Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani haythu qala fil fath yi zai kuma cikin fatahul bari fi hadith at-tabarani yake fada dangane da wannan hadisi na tabarani yace isnaduhu hasanun wa naqalahu anhu shaukani shaukani da yazo ga Ibn Hajar yace isnaduhu hasanun sai ma sai yaje turo yace isnaduhu hasanun a cikin nilal awsar wa aqarrahu kuma ya tabbatar da Ibn Hajar wa amma al-haythami amma shi imam al-haythami fa qala sai yace fil mujma a cikin littafin sa majma'u az-zawaid yace rawahu at-tabarani fil kabir wa fihi yahya ibn abdullah al-babulati wa huwa da'if wato shi al-haythami duk da yaga ibn hajar ya rawata amma ya faɗi cewa lalle wannan rawin fa da'ifi ne wa fatahu fihi ayyub ibn al-haythami wa huwa sirrun minhu yace abinda haifami yayi na cewa wancan rawin da'ifi ne wannan gaskiya ne amma shehin su da ruwaito ai ya fihi illa shi ya kamata ya faɗa duk duniya ma ta sallama hadisin cewa da'ifi ne wa huwa sirrun minhu dan ya fihi sharri kama sabaka wa amma al-hadithu thani wannan kawai wani gwaninta ne ta ilimin hadisi yake soka mana, amma mu wallahi darasin farko ya ishe mu hadisan daife ne, an riga an gama wannan duk karin bayani ne kawai. Wa ammal hadisu sani fa huwa an Husayn bin Wahwah anna Talha bin al-Bara marida فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يقوده حديثي نبي نشيما ضعيفي ني طلحة ابن البراء يائرش الله فيها فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يقوده سيء النبي يزوين دوبا شدن قيد دشي فقال يتي إني لا أرى طلحة إلا قد حدث به الموت للي أبن نشي قنن طلحة للي ينا دبد موتوا فآذنوني به حتى أشهده فأسلي عليه dan haka da zaran ya mutu ku yi maza ku sanar da ni dan in zo in halarci wajen in yi masa sallah. Wa ajiluhu kuma ku yi gaggawar har hada shi fa innahu la yanbaghi li jifati muslim dan bai dace ba gaggawar muslimi an tuhbata baina zaharani ahlihi a ci gaba da rike ta a tsakanin yan uwansa. To kaga wannan hadisi da ya inganta ai shi ma a zahiri yake. أخرجه أبو داود والبيهقي وفيه أروى ويقال أزرى ابن سعيد الأنصاري عن أبيه وكلاهما مجهول كما قال الحافظ في التقريب. وأن حديث ديسي ما ضعيفني. ثم إن الاستدلال بحديث أبي هريرة علامة ينزيكم أكام حديث فاركو وان ديسينا ينغنتشنكو حديث أبو هريرة وان ديكي سوامي أسرعوا بالجنازة. يتي ثم إن الاستدلال بحديث أبي هريرة على ما ذكرنا كفى هجة دمك إيدا حديث أبو هريرة كان أبين دمك فدانة وأيقق وركي متن كبر ينسى إنما هو بناء على أن المراد بأسرئو الإسراء بتجهيزها زام كفى هجة دشيني إن من توجي كلمر أسرئو سواكو يقق ومن توكا أمتين قق ودعكي وجنهرها دمتن. وأما على القول بأن المراد الإسراء بحملها إلى قبرها فلا يتم الاستدلال به. أما إما كدوكي أسرئو أنا نفهم باويكو يقول هرهات أشبا أبين دعيكي نفي يوم كون هرهات أشي كون سامس الكفني تو إن كون أوكي شكركو تفاع هنكلي يكو يقول وده سنسي حقيكي نفي يتي تموكو منا نفهم وانشان نفرقو ده كما إيا كفا وجه دسي إما نفهم أسرئو ققاور هرهات أشي da kai shi kabari. Amma in muka dauki asirin ana nufin idan kun dauke shi akan hanya kuma da ku kai shi wannan wajen haradawa ko da ku gaggawa babu laifi to fala yatimul istidlal bi kenan ba za a iya kafa hujja da shi ba ta wannan hanya. An gane ko? Wa hadhal qawl huwa alladhi istadharahu al-Qurtubi thumma an-Nawawi wannan magana ko ita ce magana da Qurtubi ya taimake ta ya karfafa ta da shi da Imam an-Nawawi. Wa qawwal hafiz al-qawl al-awwal wato wannan magana ta karshe shi Imam al-Qurtubi da Imam an-Nawawi suna ganin gaggawar da ake nufi in an dauki mutum kar a tsaya yan gashi a maza, amma wajen har hada shi wannan koda bayan kwana biyu ne ba ku yi laifi ba. Haka Qurtubi yake ya fahimta, haka Nawawi yake fahimta, su suka ce asri'u bil janazati ma'ana lokacin da kuka dauke shi ku yi gaggawar kai shi, ba wa ana nufin ku yi gaggawa wajen har hada shi wanka da sauran abubuwa ba. An gane ku? Wa qawl hafiz al-qawl al-awwal amma shi hafiz ibn hajar ya karfafa maganar farko cewa asru bil janazati abinda ake nufi da tsarin ya mutu sai ku maza a je a har hada shi a sa masa likafani ayi abubuwa kuma har a kai shi kabarinsa. An fahimta ku? Shine ce al-hafiz wato shi ibn hajar ya karfafa al-qawl al-awwal maganar farko bil hadithain allazaini takallamna anhuma anifan shi amma ya karfafa su da hadisai guda biyu da muka yi magana a kansu wanda muka ce da'ifai ne wala yakfa ma fihi baya koyo ku abin da ke cikin illa na hadisan waɗancan. Wa hunaka hadithun salisun wa huwa mashhurun jiddan bainal ummati akwai wani hadisi na uku wanda yake shahararre ne a tsakanin gama garin mutane wa huwa shine hadisin da ke cewa ikramul mayyiti dafnuhu darajata mamaci shine a gaggawan binne shi wa wannan shine yi masa gata shine kuma darajata shi yace wa huwa la asla lahu hadisi ne wanda ba ya da asali wannan hadisin kama fil maqasid al hasana kamar yadda ya zo a cikin littafin al maqasid al hasana lil imam as-sakhawi littafin al maqasid al hasana ya kawo hadisi ne shahararru
to cikin shahararrun hadisai akwai wanda yake sahihi ne, akwai wanda yake hasan ne, akwai wanda yake da'ifi ne, akwai wanda yake mawdu'i ne, amma dai ya shahara a bakin mutane. Yanzu hadisin man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din, hadisin innamal a'malu binniyat, hadisin ad-dinu an-nasiha, hadisin ballighu anni walau aya, wannan dai ya shahara tsakanin mutane dan gashi ana faɗa kowa na karasawa. Kuma duk sahihai ne waɗannan hadisan. To kuma akwai wanda yake gashi shahararre amma kuma ba sahihi bane ba, kamar su hubbul watani min al-iman, an-nazafatu min al-iman da sauransu. Waɗansu mawdu'ai ne ba, amma dai ya shahara bakin mutane. To sai ya zo ya littafi sunansa al-maqasid al-hasana, wanda ya tara hadisai shahararru don ya yi wa duniyar musulmai bayani, ko da yake hadisi kaza ya shahara amma fa da'ifi ne, ko da yake hadisi kaza ya shahara bakin mutane amma fa mawdu'i ne, ba hadisin annabi ne ba, kaza ko da ya shahara wannan shi ingantacce ne, ma Bukhari ya rawaito shi. Sunan littafin kenan al-maqasid al-hasana na Imam al-Sakhawi, littafi ne mai kyau idan mutum ya samu hali ya saye shi. To nake ganin abu na shida da zai shiga shine ya masa ramzi da wawun, ko yana da tsawo, don haka don mu rike abinda muka karanta ya kamata mu tsaya a nan gurin. Abinda muka faɗa ya zama daidai, Allah shi ba mu lada a kai, wanda muka yi kuskure kuma ko tuntuɓan harshe Allah shi ya kai mana. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Tambaya na farko, yana magana akan hukuncin sanya duwatsu ga kabarin mamaci. Wannan mun yi magana cewa abinda yake sunna a darasin baya ko shine tsora hoge guda daya, bayan an binne mutum daidai wajen kansa sai a tsora hoge. Wannan sunna ne na Annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma sahabbansa. Amma idan ka ce duwatsu kamar a zagaye shi da duwatsu a yawa kabarin katanga, wannan bai halatta ba. Mun nuna cewa kabari na sunna tudunsa baya wuce mai dani daya. To a dan ka kawo maremari ko kuma ka kawo block na suminti ka zagaye shi, kaga zai tudu da yawa har ya kere sunna. Dan haka abinda yake sunna tabbace shine bayan an binne mutum kasar kar ta yi tudu da yawa. Sannan kuma babu laifi ka samu hoge dutsi guda ɗaya ka zo ka sa daidai wajen kansa, dan ka iya shaida shi ko da ka zo wata rana ziyartar kaburbura. Wannan shine abinda yake sunna Annabi sallallahu alaihi wasallam. Kuma yake cewa wai ya halatta a bar dukiyar gado kar a raba ta, duba da cewa waɗanda suke magadan kamar yan uwa ne, uwa ɗaya uba ɗaya, kuma dukkansu yara ne ƙanana, shikenan a cakuɗa a taimaka musu amfani da ita. Wannan bai halatta ba. Abin da yake sahihi a cikin al'amura shine a raba, a tantancewa kowa rabansa a cikinsu. Idan aka tantancewa kowa rabansu a ciki, to shikenan a rubuta wannan rabon, idan ya so wakilinsu da yake jibintar lamarinsu ya ci gaba da yi musu kiwata dukiyarsu wajen yin kasuwanci da ita, ana samun riba in lokacin zakka ya yi sun kai zakka a fitar, in za a ciyar da su ko a yi musu ɗinkin sallah ko kuɗin makaranta, duk zai iya musu a ciki in shi ba zai iya yi ba. Ina fata an fahimta. Don wannan shine dalilin da yasa aka ce ai a kiwaci dukiyansu, inda ba a rabawa a cakuɗe suke kaga ya lamura da su rike. Saboda haka lallai ne a raba ta, don saboda abin da yasa yanzu in ba a raba ba ɗaya daga cikinsu ya riga ya mutu, to ya za a yi musan dukiyarsa a ciki ballantana musan shi kuma suwaye masu cin gadonsa. Saboda haka gado Ubangiji subhanahu wa ta'ala ne ya raba da kansa. Ya saukar da aya ya yi bayani dalla dalla, wani a bashi kaza, wani a bashi kaza, bai bar abin a hannun Annabi tare da mutum su tabbata gare shi ba. Saboda haka akwai haɗari wajen rashin rabawa. Kai yadda muka faɗa wani lokaci da ya gabata cewa al'adar mu ta riga ta gudana, za a ga cewa ba a rabawa sai a bar abu har kawai a rigise. Gaskiya wannan bai dace ba, al'ada ce. Abin da ke hakikanin koyarwar addinin musulunci, ko da ƴan uwa uwa ɗaya uba ɗaya ne, a raba musu kowanne a tantance cewa rabansa shine kaza, adadin kuɗinsa shine kaza. Idan ya so idan an zo an hada gaba ɗaya ana yi musu kasuwanci, to kowanne an san menene adadin ribar da ya kamata a shigar masa cikin asalin uwar kuɗinsa. Wannan shine yadda musulunci ya tsara. Idan sun riga sun girma sun kai baligai sun yi hankali, sharadi na guda biyu da Ubangiji ya zana cewa wabtalu yatama hatta iza balagun nikaha,
fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilayhim amwalahum. Sharuɗa guda biyu, sharaɗin farko sun kai baligai, sharaɗi na biyu bayan baligai suna da natsuwa, to sai a biya kowa dukiyarsa. Fadfa'u ilayhim amwalahum, kowa sai a bashi a ce to kai wani ga kaza ɗinka, kai wani ga kaza ɗinka. Asalin lokacin da aka raba kaza ne, amma yanzu ana yin kasuwanci ne har suka haɓaka su a kai kaza, kuma a ci gida ma aka rinka yi maka kaza da kaza, in za ka bar kuma sai kafa shaida don a tabbatar kowanne ka bashi kansa. In bayan ka bashi ta shiga nan sai zo mayar a hannunka cewa ka rinka yi masa kasuwanci, to wannan kuma kai ka riga ka fita daga wasiki na reno da kai, wancan ba reno bane, yanzu wannan wata sabuwar mu'amala ce, wancan na farko ne reno, wannan na biyu sabuwar mu'amala ce daban. Dan inda ba a dankawa, Allah ba zai kawo hukunce-hukuncen yadda za ka rike ba, da kuma lokacin da za ka ba su. Har Allah yake cewa wala tutu sufaa amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyama warzuquhum fiha waqtuhum. A ma'ana waɗanda suke ba su da wayo, karku ba su dukiyoyinsu, ku rike, don saboda dukiya tana da muhimmanci, ita ce kashin bayan rayuwa. Sai ce warzuquhum fiha, ku ciyar da su fiha a cikin dukiyar nan. Har a nan gurin waɗansu malaman balaga ke cewa lallai uslubin Qur'ani na da ban mamaki, kamata ya a larabci a ce warzuquhum minha waqtuhum, amma sai ce warzuquhum fiha, bai ce minha ba. Saboda me suka ce da ya ce warzuquhum minha, da ya nuna dukiyar tunda aka raba tana nan a yadda take ba a juya ta, ku ciyar da su daga cikinta, amma sai ce warzuquhum fiha, saboda ana juya ta tana karuwa, yanzu ba asali bace ba ta haɓaka ma. Kuma har aka kawo hukuncin cewa idan kana rike da dukiyar maraya wanda bai kai baligi ba, kana yi masa kasuwanci, in kana da halin da ba sai ka ɗauki ladan wahalarka ba, to wannan mafi kyau kar ka ɗauki ladan wahalarka, ka yi masa hidimar kasuwancin nan kyauta fi sabilillahi. Man kana zaniyan falyasta'fif, amma idan ka kasance mabukaci, kai kila ma jarin da kake da shi bai kai nashi ba shi marayan, ga shi ka yi wahala, babu laifi ka kaddara gwargwadon wahalarka a ciki ka ɗauki ladan aikinka. Shine ce wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf, to ya ci doki. In wanda ya kasance fakiri ne, to babu laifi ya ɗauki gwargwadon wahalarka, gwargwadon abin da sun sabi. A nan gurin sai ya kwatanta, in ni aka yi mun leburanci kaza, ko aka yi min hidima iri kaza, nawa ne zan iya bayarwa? To sai ɗauka cikin dukiyar malayar. Kar ya kasance ya zalunci cewa ai wanda ya kaza ya kamata a bashi kaza, ai yanzu ka yi ta wafce masa dukiya da gaggawa, kar ka yi haka. Wannan idan dukiya tana barbaje, ana buƙatar lissafi, ko ana buƙatar tantance me yake waje a karɓo, me ya kuma shi a kanshi a fitar, sai aka yi jinkiri saboda wannan, babu laifi. Amma in dukiya a raɗa take sananniya ce, to bai kamata a yi wannan jinkirin ba. Wani za a ga yana da dukiya a waɗansu wurare, ko akwai hannun mutane waɗanda sai an yi ta bin kadin tazo a tattaro da sauransu, ko kuma akwai ƴan uwansa a wani wuri sun barbazu, har a tantance su waye masu cin gado, su waye ba masu cin gado ba, sai aka yi jinkiri don tantance wannan, babu laifi. Wai me ya halatta mutum ya yi idan ya ziyarci kabarin dan uwansa? Abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar, idan mutum ya je makabarta ce assalamu alaikum dara qaumin mu'minin, assalamu alaikum ahlad diyar, ko dara qaumin mu'minin, an gane ku, minal mu'minin, assalamu alaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin, wa inna insha Allahu bikum lahiqun, nas'alullaha lana wa lakum al afiyah. Ziyartar kabari dama tana da hikimomi kamar haka, kamar yadda Ibn al-Qayyim ya bayyana, da kuma yadda Ibn Taymiyyah ya bayyana cikin littafinsa Al-Jawabul Bahir, yake cewa akwai hikimomi kamar haka. Hikiman farko, Annabi ya faɗi ta cikin hadisi, yake cewa ku ziyarci kaburbura domin wannan zai tana muku lahira. Idan ka je kaburbura sai ka rinka tana cewa kai ma kenan wata rana fa nan za a kawo ka, to wannan sai ta sa idan kana aikin barna sai wannan ya zaburar da kai ka tuba, in kana aikin alheri sai ka ƙara himma. Wannan hikima ta farko kenan. Hikima ta biyu, annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna idan an ji a faɗi wannan, kaga in ka ji ka faɗi wannan ka aikata sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam, sannan sai kai addu'a ga mutanen da ke wurin gaba ɗaya, mazansu da matansu. Hikima ta uku shine rayar da wannan sunna din bayan mutuwar ta a cikin mutane. Yi yau da gobe sai wani ya koyi da kai, shikenan ka zanto kenan man san sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawmil qiyama. Da sauran hikimomi. Da haka dai wanda yake waɗanda suke kaburbura su suke bukatan kai rayayye, su suke bukata a wurinka na ka rinka musu addu'a kana nema musu gafara. Amma yau sai rishi juyi da mujiya, kai rayayye kai zaka je wurin wanda yake cikin kabari kana roƙon sa wani abu. Ai hakuri saboda tambayoyin da ke hannu. Wani kuma wani yake tambaya kan falalan karatun suratu Tabara. Wallahi na san akwai wani hadisi da yake nuna falalan karatunta a dare da kuma a kowane dare, amma gaskiya irin karatu ne tun na dadda ba ni da masaniyar ingancin hadisin, sai dai ka bari in binciko mana insha Allah kafin nan zuwa darasi na gaba bi iznillahi ta'ala. Na maka wannan alƙawali. Irin wannan kuma kai bayan kana da littattafai ka duba cikin Bukhari akwai babu fada'ilul Qur'an, akwai kuma littattafai da aka bayyana kan fada'ilul Qur'an da dama, kamar na Imam Suyuti da sauran waɗansu malamai na su Abu Ubaida da su wani ne, da kuma a cikin littattafan ulumul Qur'an kamar al-Itqan fi ulumul Qur'an zaka iya ganin irin waɗannan hadisi, sai a tantance ingancin su. Amma dai yanzu gaskiya ba zan iya baka fata waɗannan hadisin ba tunda ba da tabbas ingancin su, sai ka hakuri sai darasi na gaba. Wannan kuma yana magana akan wai da aka ce irju ila abikum, kenan yana nuna shi ma annabi Yusuf ya tafi. Ai ba ma Yusuf ne yake wannan bayanin ba, ɗaya daga cikin ƴan uwansu ne. Falamma sa'atu minhu khalasu najiya qala kabiruhum alam ta'lamu anna abakum qad akhadha alaykum mawthiqan min Allah wa min qabl ma farattum fi Yusuf, sai ta me falan abraha al-ardh, shi babban su ne yake faɗin wannan. Hatta ya azana li abi aw yahkum Allahu li wa huwa khairul hakimin, sai kuma yace me irji'u ila abikum, shi bai tafi kenan. Amma abinda muke maka magana da shi da yace ila abikum, shi ba baban sa bane ba, kana muku sallallahu an yaqulu irji'u ila abina, ku je wajen baban mu, amma sai ce irji'u ila abikum tare da shi ma baban sa ne, amma ba ana nufin shi ma ya je ba, shi bai je ba, dan yace falan abraha al-ardh hatta ya azana li abi aw yahkum Allahu li wa huwa khairul hakimin. Wannan yana magana akan tarikus salati. Ta tambayi guda biyu akan nan, waye tarikus salati, meye matsayin sa, ya kafirta ko bai kafirta ba, maganganu guda biyu. Akwai wanda suka ce tarikus salati matukar dai ya barta ne takasulan wa tahawunan dan kasalancewa, amma inda za a tambaye shi meye hukuncin ta cikin musulunci zai ce wajibi ce, sanannan abu ne, rukuni ne daga cikin rukunan musulunci, suka ce wannan bai kafirta ba. Waɗansu kuma suka ce ya kafirta, wannan naqash mai tsawo tun daga da har yanzu. A malaman da akwai wanda suka bada fatawa da kafirtansa kamar su Imam Ahmad bin Hanbali, amma da abin su tariku salati kafir, duk wanda ya bar sallah har lokacin ta ya fita da gangan yana ji yana gani babu wani uzurin shari'a ya ce ya kafirta. Saboda haka yanzu ya kokarin ya dawo cikin musulunci. Suna da dalilai akan haka, suka ce saboda Allah ya faɗa cikin lamarin kafirai, yace fa in tabu wa qamu salata wa atu zakata fa ikhwanukum fid din, ya hardanta mushrikai ba su zama ƴan uwa a gare mu sai da ababe guda uku. Abu na farko tabu, sun tuba daga shirka, wa qamu salata, na biyu sun tsayar da sallah, wa atu zakata, na uku sun bayar da zakka. Sai ce in sun tuba, sun tsayar da sallah, sun ba da zakka, fa ikhwanukum fid din, to sun zanto ƴan uwanku cikin addini. Kenan in suka aikata ɗaya ba su yi biyun ba, ko biyu ba su yi ɗaya ba fa, za su zama ikhwanuna fid din, to shi ne hujjarsu. Da kuma fadin annabi sallallahu alaihi wasallam, al-ahadul ladzi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafara. Fadin annabi da yake cewa wato abin da ke tsakaninmu da kafirai shi ne sallah, da zarar mutum ya bar ta to shi kenan ya riga ya kafirta.
da kuma lokacin da ya tura Khalid bin al-Walid zuwa wani gari zai yake su, yace amma ka tsaya daga bayan gari, in ka ji kiran sallah to kar ka yake su, in ko baka ji kiran sallah ba ga lokacin sallah yayi, to shikenan ka nemi taimakon Allah ka yake su, kafirai ne. Kaga bai ce baka binciko sai in ka ji ko suna kalmar shahada ko sun in sun yadda da sallah ko kuma a'a sun yadda da ita amma sakaci ne hana su ki. To da irin wannan nasoshi Imam Ahmad da sauran waɗanda suka bi bayan wannan fatawa suka kafa hujja da cewa wato mutum ya kafirta inda ya bar sallah da ganganci. Waɗansu kuma kamar sai Imam Malik su suna gane idan mutum ya bar sallah da ganganci matukar ya yadda da wajibin ta bai kafirta ba, su ma suna da hadisan su akan wannan. Daga cikin istidlalin su wanda ya ba hujjar su da take daban abin nan, suka ce to yanzu ku ya kuta da waɗanda suke cewa idan mutum ya bar sallah da ganganci ba wai kafirce mata, ya yadda da wajibinta amma ya bari ya ki, kuka ce ya kafirta, yanzu me zai yi shiga musulunci? Kalmar shahada ce, ya da ma riga ya tuntuni ba wai yan sallah ce ake magana, me ku faɗa mana me zai yi shiga musulunci? In kalmar shahada ce da ma yana yanka yanka ko? Tunda ai yanzu ana magana ne akan sallah kawai ya bari. In kuka ce kalmar shahada zai, to ai ya riga ya yi ta dama kuma ya yadda da ita, sallah ce kawai bai yi ba. Ma'ana daga cikin hujjojin da suke bayar da wannan. A wannan zamanin waɗanda suka yi rubuce-rubuce akan wannan akwai shi Sheikh Ibn Baz, akwai Sheikh Muhammad Salih Ibn Uthaymeen, duk daga cikin manyan malaman Saudiya. Fatawarsu kawai duk wanda ya bar sallah da ganganci ya kafirta. Amma Nasiruddin Albani shi ma ya wani karamin littafi Tarikus Salah, hukumu tarikus salah, hukuncin wanda yake tarikus salah, shi kuma ya tafi akan fatawan Malik cewa sam mutum bai kafirta ba, yana da hadisan sa shi ma da ya dogara akan wannan. Dan haka maganganu ne dogaye. Sheikh Muhammad Al-Amin Shinkiti ya dogon bayani cikin Adwalul Bayan, wallahi har yanzu ni na kasarin jayyar da tsaye daga cikin maganganun nan. Dan haka duk wanda ya tambaye ni sai in ce akwai matsala guda biyu, wadansu sun ce ya kafirta, wadansu sun ce bai kafirta ba. Amma dai abin da ya fi alheri ga mutum kar ya shiga cikin abin da za a dinga kokwantar musuluncin sa, kar ka fada cikin abin da za a dinga kokwantar musuluncin mutum ko a rashin musuluncin sa. Wannan shine ya fi alheri ga mutum. Wai tufafi ya halatta nawa ya halatta aiwa mutum mamaci a wato likafani da su, wannan ai za mu zo magana a kai. Ana yin uku, ana yin biyar, ana yin bakwai, za mu zo magana a kai wanne ne hadisin annabi ya fi tantancewa. Akwai lokacin da za a yi da guda ɗaya ma, akwai wanda aka yi masa da rabin tufafi saboda babu ba yadda za a yi. In babu ta kama da rabin tufafi, wane ne yake cewa wato a yana faɗin falalan wato Mus'ab ibn Umair, wanda yake cewa ya kasance a cikin garin Makka da duk wani gungu na samari abin alfahari ne a ce Mus'ab ibn Umair yau ya je wurin su fira, saboda ɗan gata ne ya tashi cikin gata, mahaifiyarsa tana cikin gawurtattun masu kuɗi na Makka a wannan lokaci, kuma ya kasance shi ne ɗanta wanda duk abin da yake bukata za ta yi masa, kwazam sai zo ya shiga musulunci, duk wani gata da take masa sai da ta yanke. Sai da ya zanto yana tafiya rigarsa da faci, sai da ya zo in ji wannan sahabi yake cewa ranan da ya mutu a filin Uhud, ranan da ya shahada, babu komai a jikinsa sai wani ɗan kwarjalla guda ɗaya, in an rufe kansa sai kafafunsa su fito, in an rufe kafafunsa sai kansa ya fito. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku ja ku rufe kansa wajen kafafunsa kuma ku sanya ciyawa a wajen. Da haka aka ƙara sabbin ne shi. To wannan ya nuna wannan likkafani idza lam yatayassar, in talauci ya sa kwata kwata ba a same shi ba, wanda yanzu da wuya kila a samu inda talauci ya wannan kantara, amma ba za a rasa ba a sasannin duniya a iya yi da rabin tufafi. Wannan dai bayanin su zai zo dalla dalla bi iznillahi lokacin da zamu zo magana akan su. Duk tambayar da kai a cikin baya suna cikin littafin za su zo nan gaba. Wallahi ban sani ba shi wannan littafin, ai kila ya samu fassararsa da Turanci, musamman ko waɗansu ɗalibai da muka yi karatu a Madina waɗanda suke irin 'yan Amerika ɗin nan da 'yan Ingila, duk kusan littattafan Albani sai da suka fassara su da Turanci. Za a ga wani yanzu cikin shekara ɗaya biyu ya iya larabci kuma ya fassara littattafai biyar shi da bakwai, mu muna nan ko da Hausa ko ɗaya mun kasa yi, saboda suna da himma sosai da sosai irin Turawan da suke karɓan musulunci a Turai ɗin nan. Saboda haka na sa kula littafansa da dama har sababbi waɗanda suke na kwana-kwanan nan an fassara su da Turanci, kuma duk irin waɗannan ɗaliban ne da suke da himma. Amma dai wannan ba ni da masaniya a kan an fassara shi ko ba a fassara shi ba gaskiya. Wannan tambaya ta ƙarshe da za mu sa a nan gurin, wai na tambaya a kan cewa akwai masu ilimin likitanci da suke nuna cewa kamar wai a cikin halitta namiji ne kadai, ma'ana halittar ɗan adam namiji ne kadai ke da mani amma mace ba ta da shi sai dai albayr, ma'ana ƙwai. Wannan gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne? Na farko ni ban taɓa jin ma cewa haka ba, ban sani ba tsarin likitanci in ya zanto haka ne da awar take. Amma dai gaskiya a tsarin hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna kowanne na da akwai. Kuma Allah ya ce inna khalaqanal insana min nutfatin amshajin nabtalihi, wannan nutfatin wato dugon mani sai ce amshajin galwayayye. Ibn Kasir ya ce min ma'ir rajuli wa ma'il mar'a, shine amshaj da yake nufi. Kuma ga hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam karar da yake cikin Bukhari wanda yake nuna kasancewar ɗa namiji ko kasancewar mace, me ke sa haka? Idan ya kasance abin da ke fita daga jikin namiji shine ya fara fita kafin da jikin mace, ja'al waladu zakara, an za a haifa sai ya zo namiji. Idan na jikin mace ne ya fara fita kafin da jikin namiji, za a haifi mace. Karan hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin Bukhari. To kaga ya nuna kowanne daga cikinsu kenan akwai abin da ke fita daga jikinsa. Sannan kuma da hadisin wata mace ne da ta zo tana tambayar Annabi sallallahu alaihi wasallam, idan mace ta yi mafarki shin akwai wanka a kanta? Take tambayar wannan, Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa na'am izara atil ma'a, akwai wanka a kanta, matukar dai wani abu ya fita daga jikinta. Sai wata daga cikin mata suke ce yanzu mace ita ma kenan har wani abu na fita daga jikinta kamar yadda yake fita daga jikin namiji a sakamakon saduwa ko sakamakon mafarki. Sai Annabi ce to sai yaya ɗa zai kama da ita in ba abin da yake fita daga jikinta? In ji Annabi tsare da mutum sun fita gare shi. To kaga da waɗannan hadisai da waɗansu wanda suke ba su ba suna nuna abin nan. Ga kuma aya karara, fal yanzuril insanu mimma khuliq, sai ce me khuliqa mimma in dafiq yakhruju min bayni sulbi wattara'ib, ay min bayni sulbir rajuli wa tara'ibil mar'ati. Sai wannan suka ƙara tantancewa abinda ke fita na jikin mace daga na jikin namiji daga gadan bayan sa yake, abinda ke fita na jikin mace kuma min daga tara'ib ne, wato daga kirjinta yake. Kamar da wannan aya take cewa yakhruju min bayni sulbi wattara'ib, an fahimta ko? Ma'ana dai wannan shi ne abin nan. Wancan kuma tsari na likitanci to kila ya kasance in dai sun faɗi haka ɗin, to gaskiya bincikensu kenan, nazariya su ta bincike ta ci karo da abinda nassin Qur'ani da nassin hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar. To wannan tambayar ka kuma ta ƙarshe ni ban ga fa'idar ta da yawa ba, wai menene tarihin rayuwata? Wannan sai dai mu haɗu da kai na faɗa maka in mun haɗu da kai. Amma dai ya kawo mutum yi zuwa ta ba da tarihin rayuwarsa, an haife ni kaza na yi kaza na yi kaza, ni na ganin babu hikima cikin wannan. Amma in mun haɗu da kai wani lokaci na faɗa maka. Alaikum salam. Game da littafi kuwa hakuri, gaskiya na nuna bacin rena saboda zan yi mamakin a ce littafi na ya ɓata tsakanin masallacinmu da muke haɗuwa da kuma na karatu da kuma gida cikin laburari na inda waɗansu suke ziyarta ta, a ce littafi na ɓata a wannan tsakanin, gaskiya akwai akwai rashin jin daɗi. Na'am.
Ya murgum an tarihin rikasin mahaifina wa kali da kuma kanin mahaifiyata, wato mahaifiyar Jabir ta ce ta sa a ɗauko baban Jabir da kuma kanin da wanda ke shine Khan na Jabir ɗan Abdullahi adilai ne, wato an saura su a kan Uhud ya kasance ko ne da kasla bi yudu falo dil bakri, an ɗauki waɗanda suka murmutu a wannan yaƙi waɗanda suka yi shahada a wannan yaƙi li yudu falo domin a je a binne su bil bakriya a bakiul gargad, wato wannan makabarta da ke cikin garin Madina. Fa nada munadi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai mai kira na musamman wanda annabi ya tura yayi kira da babban murya yace me anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ya'murukum an tadfinu al-qatla fi mawadi'ihim yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam lalle annabi da mutum tabbata gare shi ya'murukum yana umarninku an tadfinu al-qatla kubirne mamata kubisne mamata fi mawadi'ihim a daidai inda suka mutu da waɗansu har sun ɗauki ‘yan uwansu kowa yana ɗaukan ɗan uwanshi ko makusancinsa domin su kai su Bakiyya su je su yi musu a tsira tsakanin dutsen Uhud ko da Bakiyya tafiya ce mai nisan gaske za ta kai kilomita 3 zuwa 4 ko 5 magila akwai da ɗan tazara ƙwarai da gaske to sai yace Annabi sallam ya amurukum yana umartanku to lafazin al'amuru mun sha faɗa mana mai ta ko al'amuru yaqtadul wujuba umarni na fa'idantar da wajibi da Allah ce inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila aliha inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba nan anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya'murukum yana umartanku an tadfinu al-qatla wa kubni wadannan mamata fi mazajihim shine Jabir ke cewa bada ma hamalat ummi abi wa khali adilaini bayan mahaifiyata ta dauki abi wato babana tunda yayi shahada a wannan wuri wa khali da kuma dan uwan mahaifiyata wato ta dauke su adilaini wato ta yi laftu da su akan rakumi daina nan gefen daina nan gefen shine adilaini adilaini shine ka tsora wani kaya a bayan rakumi ko bayan dabba ya zanto abin da ke gefen dama daidai nauyin sa yake da ke gefen hagu wato wannan yarin jaya nan wannan yarin jaya nan shine adilaini aini slaini ina fatan kun fahimta wasi riwayatin a wata riwaya sai Jabir ke cewa adamtuhuma a ni ne na dora ta su bi din akan ala nazihin akan rakumi nazih jam'in sana wazih nazih shine rakumi wanda ake shayar da ruwa da shi wanda ake zura guga cikin rijiya mai zurfin gaske ta daura masa igiya sai a kora shi ya tafi to shine nazih an gane ku wato rakumi dai kin yace adaltuhuma ala nazihin nini na daura su a bayan rakumi su biyu likadfinahum fil baqi domin mahaifiyata ta tafi da su ta je ta binne su a baqi faruddu lokacin da wannan umarni ya zo daga annabi faruddu duk sai aka dawo da su wa fi riwayatin kala a wata riwaya yace faraja'ana huma ma'al qatla haythu qutila sai muka dawo da su mahaifina din nan da kanan mahaifiyata ko dan uwanta muka dawo da su ma'al qatla tare da sauran duk wanda aka kashe din nan haythu qutila a inda aka kashe su kowa sai aka binne shi a wajen sa to kaga wannan hadisi zahiri yake a nassin mas'alar ko cewa idan mutum ya mutu a gari ko da yayi wasiya ba a daukan shi yace idan na mutu ku kai ni Sokoto kusa da kabarin Shehu Usman dan Fodio ko mutum ya mutu a maka yace ko na mutu a maka garku binne ne sai a Madina dan in samu kautaka da annabi ba amfani da wasiyarsa sai mu cewa mu annabi ya ce in annan rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an tadfinu al-qatla fi mabadi'ihim annabi ya ce a binne kowa a garin da ya mutu ba sai an dauke shi wannan hadisi akhrajahu ashabu sunan al-arba'a ba Abu Talib ta fama hadisan nan na sunna guda hudu suka ruwaito wato Abu Dawud da Imam An-Nasa'i da Imam Tirmidhi da Imam Ibn Majah وابن هبان في صحيح هكا ابن هبان يروي تو ان حديث سكي انغدس لذاتن سا كين حديث ان 396 والروايه الاخرى له روايه نن دي يتي وفي روايه wannan ta ibn hibban ce wa ahmad haka imam ahmad ya rawaito hadisin wal bayhaqi da imam al bayhaqi bi isnadin sahihin ko wannan sa ya rawaito su da kikkiawan da sanadi ingatacce wa qala at-tirmidhi imam at-tirmidhi kuma ya ce hadithun hasanun sahihun wannan hadisi ne hasan kuma hadisi ne sahihi wa ziyadatu li ahmad fi riwayati liyati lafzuha wannan daki da aka zo da hadisin a karshe wannan imam ahmad ne yake banta da shi wanda lafazin ziyadan zai zo nan gaba a cikin fil mas'alati a mas'alata abin da fasali na 80 nan gaba ta zo da shi imam tirmidhi ce hadisun hasanun sahihun walidhalika bada yake domin haka ne ma qalat aishatu lamma mata aqul laha bi wadi al-habasha fa qumila min makanihi aisha ta fada lokacin da wani dan uwan ta ya mutu a wani wuri da ake kina wadi al-habasha sai aka dauko shi domin a taho da shi a zo a birnin shi a madina sai aisha take cewa ma ajidu fi nafsi aw yuhzunni fi nafsi
illa anni wajidtu annahu kana dufina fi makani. Tace ma ajidu fi nafsi, babu abin da na samu wanda ya bakanta mun rai dangane da mutuwan nan tashi, wani abu dai da ya zafafa mun rai ko kuma auyi huzunuri, ba abin da ke bakanta mun rai fi nafsi cikin zuciyata, illa anni wajidtu annahu kana dufina fi makani, sai dai na kaunaci ina ma a ce an birne shi a wurin da ya mutu, sai dai yanzu da kuka dauko shi kuka kawo mun gawo shi Madina. Tace yanzu ba mutuwa ta fi bani haushi ba, dauko shi din da kuka, yanzu an saba umarnin annabi, to wannan shi fi bani haushi ma fiye da mutuwar Inja Aisha radiyallahu ta'ala anha. Kun fahimta, wannan shi ma nafsi ne a matsalin wannan hadisi ko kuma asalin da Aisha afrajahu al-Bayhaqi bi sanadin sahihin. Imam al-Bayhaqi ya rawaito shi da sanadi wanda yake sahihi. Wai sai me yake cewa sahihi, me yake cewa hasan, ya kamata mu bambance tsakanin su ko? Hadisi sahihi shine hadisin da ya tara sharuɗa guda biyar. Hadisi sahihi shine dukkan hadisin da ya tara sharuɗa guda biyar. Sharadi na farko adalatul ruwa, ya kasance marwayitan su duk gaba ɗaya adalai ne, tun daga farkon marwayin hadisi da yace haddathana fulan qala har zuwa akan ajikan sahabi dukkan su adalai ne. Sharadi na biyu tamamud dabti, kowanne cikin su cikakken mai harda ne, wanda in ya haddace abu ba shi mantawa. Harda iri biyu ce, amma wanda idan ya haddace abu cikin zuciya mantuwa ba ta kwankwasa masa kofa, ko mutumin da baya da harda ba shi iya haddacewa, amma in ya ji abin zai rubuta a littafi kuma ya kiyaye littafin, ba ya yadda ya salwanta har lokacin da zai sanar da kai abin da ya ji a cikin littafin. To wannan kowanne ana kiransa mahaddaci. Sai dai sai haza babu da sadrin wa haza babu da kitabin, wannan haddasa wato ainihin haddace ta zuci ta kirji, wannan kuma haddasa ittingice ko, sai ya duba cikin littafi ya karanta. Sharadi na biyu kenan ko? Sharadi na uku ittisalu sanad, sanadin ya zanto wato ya haɗu da juna, tun daga lokacin da Imam al-Bukhari ce haddathana musaddadun qala haddathani fulan qala haddathani fulan har zuwa ƙarshe, mu samu a tarihi Bukhari ya taɓa jin hadisi wajen musaddad, a tarihance musaddad ya taɓa jin hadisi cikin wanda ya ji na samansa, shi ma wannan daurin samansa, a tarihance sun taɓa haɗuwa da juna, shi ne ittisalu sanad. Amma da tarihi zai nuna mana a wannan ya so, ko da yake sun yi zamani amma ba su taɓa rayuwa ba, ko kuma ba su yi zamani da ya ba, wannan ya mutu hijira na 1410, wannan kuma a lokacin an haife shi 1412, kaga ba su taɓa haɗuwa ba. Bayan mutuwa wannan da shekara biyu sannan aka haifi wannan, dan me zai ce haddasa ni fulan, dan me zai ce wannan ya bashi hadisi, ina ya gamu da shi? Kaga dole sai sanadi ya haɗu, a tarihance sun taɓa ganuwa, sun taɓa haɗuwa. Sannan sharadi na uku adamu shuzuz, ya zanto hadisin ba shazi bane ba, hadisin wannan ya zanto ba shazi bane ba. Abinda ake cewa shuzuz a cikin ilimin hadisi shine marwayitun hadisi ya ruwaito wani hadisi a wata siga da ya sabawa taron marwayita, ko ya sabawa kadaitaccen marwayicin da ya fi shi hadda. Ma'ana ga wani mutum sunansa Khalid Mahardaci ne, sai ya ruwaito hadisi, sai aka samu waɗansu mutane guda uku dukkan su matsayin su ɗaya shi da su wajen hadda, amma sun ruwaito da lafazin da ya sabawa nashi. Yanzu na ka karba nashi shi ɗaya ko na su uku sun fi shi ƙarfin hadisi, sai mu ce duk da kai mai gaskiya ne, duk da kai adali ne kai, amma yanzu ga waɗansu guda uku wanda su ma masu gaskiya ne adalai ne, to lalle an fi tsammanin kuskure wajen mutum ɗaya fiye da ake mutum uku duk sun yi tarayya kan kuskure. Da haka sai mu rinja da hadisin su akan naka. Da kai kadai ka rawaito hadisi, ba wani da ya rawaito ya saba ma hadisin ka ya zama hujja, amma tun da ka rawaito da wani lafazi da ya dangantaka da waɗansu amma sun saba maka kan wani wuri, to lalle nasu ne hujja ba naka ba. Hadisin in ma kalli sanadin sa ingantacce ne, amma ba za a aiki da shi balle shi zo zahi. Sharadi na uku shine adamul illa, ya zanto hadisin babu illa khafiyya. Na biyar kai, sharadi na biyar shine adamul illa, ya zanto babu illa khafiyya. Duk hadisin da illa khafiyya shine ya zanto akwai wata illa boye wanda wani baya iya ganewa sai manyan malaman hadisi. A zahiri wane ya taba ji daga wane, ko kuma tarihi ya nuna sun taba zama gari daya kuma sun taba yin zamani daya, sun yi zamani daya kuma sun zauna gari daya. Yanzu mu muke nema, yanzu idan aka ce a wane yaro a samu waɗansu malamai guda biyu a Kaduna, sai ɗaya ya ce na ji hadisi daga wane, ko mu duba sun taba yin zamani guda ɗaya, kaga ai za mu kyauta da santun daga gari ɗaya zamani ɗaya sun taba ji da juna. Sai mu samu wani malamin hadisin ya zo ya ce sun taɓa zama wuri ɗaya,
eh lalle wannan nan ya taba jin hadisi wajen wance, sai dai wannan hadisin da ya ruwaito ba a wurin shi ya ji shi da shi kai tsaye ba, akwai wani mutum a tsakiya shi ya faɗa masa wani, ya ce ranan da malam ya karantar da hadisin nan ya yi fashi bai zo makaranta ba, dan haka sai ya ruwaito, sai ya ce su wani suka je makaranta yau, sai aka ce wani ya je, sai ya je ya samu wani sai ya karba shi, mai aka ce mai malam ya ce je, ya ce ya kawo hadisi ya ce kaza, to kuma wannan nan da ya ji a wajensa da'ifi ne, to sai ya sai koyi shi dan kare ambaci sunansa a kiyin aiki da hadisin sa, sai ya ce na ji daga wani kuma an san wani malamin sa. Ina fatan kun fahimta. A nan in muka ga wannan, a zahiri mu abin da muke so ittisalin sanar da yayi, amma koya akwai illa. A zahiri sanadin muttasil, lakinnahu fi haqiqatihi ghayr muttasil.